sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai kuma tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da Murya Arewa. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdul da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a halin yanzu, amma kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Grace, a ba mu kanun labarai.
To, ladan ƙwararru kan harkokin tattalin arziki sun ce siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durƙusa da Najeriya da Afirka ta Kudu, manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar. Fitaccen mawaƙin nan ɗan ƙasa Ireland Bono ya lashe takobin canza lamarin 'yan gudun hijira na cikin gida da ke arewa maso gabashin Najeriya. Kana ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gana da shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto yau Laraba kafin jawabin da zai gabatar inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice.
An gaishe ki, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji hoɓɓasan da babban bankin Najeriya zai yi wa manomar ƙasar.
Maganan manomi ya ce zai nemi banki kuma ya bada bashi bisa iya ba. Wannan aikin mu ne, mu dauki takardun su gaba daya da ma'aikatan mu je mu kira bankuna.
Ha, kuma za ku ci an yi wa 'yan jarida bita a Jamhuriyar Nijar.
Ima yara 'yan mata gaggawar arme yana da matsala da yawa. Tunda in an diba bin ma ci gaba kasar mu, in aka diba sai a ga ana kuntata ma yara 'yan mata.
Sai kuma Sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sanar da demokradiya, amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durƙusa da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka da kuma wato da suka hada da Afirka ta Kudu da Najeriya, yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar komada tattalin arziki. Yau Laraba, Najeriya, ƙasar da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar, za ta fitar da rahotonta na kwata-kwata da mai yiwuwa zai tabbatar da fadawar ƙasar komadar tattalin arziki, yayin da Afirka ta Kudu, ƙasar da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskantar koma baya, inda tattalin arzikin ƙasar ya fadi da kashi 1.2 cikin 100 a kwatar farko, yayin da yawan al'ummar ƙasar ke ƙara haɓaka fiye da tattalin arzikin ƙasar. Ana kyauta zaton gwamnatin ƙasar za ta fitar da nata rahoton kwata ta biyu mako mai zuwa. Ƙasashen biyu suna wato bin juna a matsayin abokan gasa a cikin shekarun baya-bayan nan. Ƙasashen sun yi ƙoƙarin shan gaban juna a zama ƙasar da tafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar, inda kwanan nan Najeriya ta rasa matsayinta ga Afirka ta Kudu. Sai dai masu zuba jari na ƙasa da ƙasa suna ɗaukar ƙasashen a matsayin jirgi ɗaya, bisa ga cewar Martin Davis, daraktan kasuwannin masu tasowa da kuma hulɗa da Afirka. Faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin ƙasashen duniya ya gurgunta da tattalin arzikin Najeriya, banda kuma hare-haren da mayaƙa suke kaiwa a yankin Niger Delta da ya sa man da ake haƙa ya ragu zuwa kimanin ganga miliyan 1.5 a rana daga miliyan 2.2. Wata matsalar da Najeriya ke fuskanta kuma ita ce ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen ƙetare, wanda ke nufin ƙarancin kayan aiki da masana'antu ke shigowa da su daga ƙasashen ƙetare da kuma kayan da ake sayarwa a kasuwanni. Wannan kuma ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki. Tattalin arzikin Najeriya ya samu koma baya da kimanin 4% a kwata farko. Ana kuma kyautata zaton lamarin zai ƙara muni a kwata ta biyu. Wani ƙwararre a fannin tattalin arziki a birnin London, John Ashburn, ya ce yana sa zuciya tattalin arzikin Najeriya zai faɗi da kashi 3%, amma yana tsammani zai sake farfaɗowa baɗi.
Mutane da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a cikin gida a Najeriya suna rayuwa cikin ƙunci, yayin da lamarin ya fi muni tsakanin ƙananan yara. Wani fitaccen mawaƙi ɗan ƙasar Ireland Bono, jakadan hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya lashe takobin canza lamarin. Bayan da ɗan kasuwan Najeriya Aliko Dangote ya gayyace shi ya ziyarci wani sansanin da aka tsugunar da 'yan kimanin 'yan gudun hijira na cikin gida miliyan 2.3 arewa maso gabashin Najeriya, inda har-haren kungiyar Boko Haram ya fi shafa dan fafutukar haƙin bil'adaman. Yayi bayani mai so sare a taron manema labarai da yayi Abuja. Yace mun sani kananan yara 50 za su mutu kafin kasashen ƙarshen wannan shekarar bisa ga cewar Majalisar Ɗinkin Duniya idan ba su sami tallafin dala miliyan 300 da suke bukata ba. A halin yanzu sun sami miliyan 100 kadai saboda haka abinda aka samu cikin cokali ne na abinda suke bukata. Ko da yake rundunar sojin Najeriya ta samu ci gaba a fannin yaki da kungiyar Boko Haram, yace ana bukatar kudi domin sake gina yankin. Yace babu gidajen da mutane da suka rasa matsugunan su za su koma. An kona garuruwan su da kauyukan su kusan da haka ni ban sani ba. Bono ya yi alkawarin amfani da matsayinsa a wajen neman tallafin kudi da kuma sake komawa yankin taimaka. Yace babu isasshen lokaci kuma bukatun suna da yawa.
Rahotanni daga Siriya na nuni da cewa an kace mataimakin shugaban kasar IS na lardin Aleppo wanda ya aiki a matsayin kakakin kungiyar da daukar sojojin haya da kuma kai hare-hare a kasashen Turai. Kungiyar IS ta sanar da mutuwar Abu Muhammad Al-Adnani jiya lokacin yana sa ido kan ayyukan kungiyar na shawo kan hare-haren sojin da ake kaiwa a Aleppo. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce dakarun haɗin gwiwa sun kai farmaki jiya Talata da safe da jiragen sama a Al-Abbab na ƙasar Siriya kan shugaban kungiyar, sai dai bai faɗi ko an kai harin kan Adnani bane ko kuma an kashe shi. Ya ce jami'an Amurka suna kan nazarin sakamakon farmakin. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan 5 ga duk wanda zai ba da bayanan da za su kai ga kama Adnani. Jami'an gwamnati a Washington sun shaida murya Amurka cewa Amurka ta gano manyan kungiyar IS da dama a lardin Aleppo, sai dai ba su ba da tabbacin ko Adnani na ɗaya daga cikinsu ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Talata ne aka yi jana'izar waɗanda suka rasu a girgizan ƙasar da aka yi a ƙasar Italiya tsakanin baragozan gine-ginen garin Amtris, inda girgizan ƙasar ta fi ɓarna. Shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella da Prime Minister Matteo Renzi da kuma manyan wakilan Papa Roma Francis suna daga cikin ɗaruruwan masu makokin da suka halarci jana'izar da aka yi cikin ruwan sama. Da farko addu'o'in jana'izar Bishop Domenico Popili ya karanta sunayen mutane 242 da suka mutu a garin Amtris da kuma Akmoli. Ya yi amfani da wannan damar wajen tausasawa rashin ingancin gini da ake zaton yayi tasiri a yawan mutanen da suka rasu. Ya ce girgizan ƙasa ba ta kisa, abin da ya fi kisa shine aikin mutum. Ya ce tilas ne a sake gina yankin domin ƙin yin haka zai sake kashe su karo na biyu. Sai dai ya yi gargaɗi da cewa kada a fake da sake gina yankin wajen wawushe arzikin ƙasar. Ƙasar Italiya ta yi ƙaurin suna a fannin miyagun ayyuka da kuma ƙazamin kuɗin da ake tallafawa wurin aikin kwangilan ginin gwamnati, musamman gine-gine da aka yi bayan bala'o'i. Masu bincike sun ƙaddamar da bincike kan girgizan ƙasar da ta auku ranar 24 ga watan Agusta, inda gine-gine dama suka rushe duk da yake an yi musu gyaran fuska da kuɗin al'umma ne. Labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. So bari mu faro rahotannin da batun kokarin da babban bankin Najeriya zai yi wa manoman kasar. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Babban bankin Najeriya zai tsaya wa manoma don samun lamunin noma da zai kai ga har tarawa da saida wa manoma amfanin gonar bayan komai ya kammala. Bankin dai ta hanyar wata cibiyarsa mai suna Nirsal a takaice zai tsaya wa manoman ne don samun lamuni daga bankuna da hakan zai sanya samun taki, iri da injinan ban ruwa ga manoman rani da sauran kayan aiki. Aliyu Abdulhamid Abbati shine babban manajan shirin.
Maganar manomi ce zai nemi banki kuma ya bada bashi bai iya ba. Wannan aikin mu ne, mu dauki takardunsu gaba daya da ma'aikatan mu je mu kira bankuna mu zauna da su mu ce to kungiya kaza a waje kaza ko kuma group na kungiyoyi kaza a sami na kafan bingo ko ina mun hada kansu bana mun ba su shawara su noma shinkafa tun 20,000 ko 25 duk takin da suke bukata mun riga mun samu shi duk irin suke bukata mun samu shi don haka abun da ya kamata mun nuna samu zai kai naira biliyan 7 ko 8 ko 10 jarin da suke bukata
me ra'ayin wannan dokumar kan kokarin da gwamnatin Najeriya take cewa Najeriya za ta iya ciyar da kanta ba sai ta shigo da abinci daga waje ba
to wallahi gaskiya ne ko da zuwa muna tare da gwamnatin Kebbi kuma sauran gwamnonin arewa abin da yake faruwa Kebbi kadai kada da Jigawa da Kano da Sokoto za su iya ciyar da Afrika ba Najeriya ba Afrika gaba daya yanzu ma halin da ake ciki kayan mu abincin mu ya tafiya Sudan Central Africa da yammacin Afrika gaba daya
Ina hada wannan rahoto sai Shafale Kefi ya bugo waya da nuna kuncin tattalin arziki da rashin abinci ya sanya wani wanzami hada kai da gwiwa da rashin samun waɗanda za su yi aski.
Da kyar ya samu kai daya yayi askin haka bashi naira 50.
Wai wanzami a nan Kefi?
Eh wallahi yace ko karyawa bai ba.
Da duba yadda girman Kefi take a ce mutum ya zaga ina wanzami bai samu wanda zai yi aski ba.
Wallahi na ga maka Nasir yace tun da safe karyawa ma bai yi ba. Ya dauki zajiran shi ya fita ba wai ya je wani wuri ne gefe da ya zauna ba a yawo yake yi amma ba wanda yake zo kamin aski
to mutane go sun koma yau kansu aski da kansu ne
to Nasir ba an shiga wani hali
bayan wannan waya na samu wata wayar daga manomi daga arewa maso gabas Alhaji Musa Yola wanda yace fitowar sabuwar masara ya sanya saukin abinci ta wannan bangaren amma yace in an koka da kunci a baya ya dace a yi magana sauki a wannan karon
wanda suke kawo a kan hanya a can wajen bypass din nan da zai masu siyar yanzu ba a gari masan 150 ne suke sai da bushashiya sabuwa ba a magana amma sai kana ta kukan ba wannan za mu sa azaba fa muna sa mu zaba ma gode wa Allah
kuma yanzu buhun dana ya jiran talata kwashe 7,000 ana bushashiya 5 da to ba za a fita a fada ba dan ya kare zukatan mutanen banza wanda suke kokarin tabbatar da tsada a kasa a dole
Gwamnatin Najeriya ta zuba naira biliyan 75 ga shirin Nirsal don samun karfin jarin lamuntar manoman a bankuna. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To marar laraga wata noma sai a can jamhuriyar Nijar kuma bayan inda hukumar jin daɗin yara. Wato UNICEF ta shiryawa 'yan jarida taron karawa juna sani kan auren wuri ga Tamar Abaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Horon na haɗin gwiwar asusun ƙananan yara wato UNICEF da kuma UNFPA yana magana ne kan auren wuri da ake yi wa yara mata al'amarin da yake zame wa yaran matsaloli na gaske a fannin kiwon lafiya da ma zamantakewa. Salmai Beber ƙwararriya ce a fannin kariyar yara ƙanana a Asusun ƙananan yara wato UNICEF a nan Niger ta bayyana min dalilan su na shirye wannan horo ga 'yan jarida.
Haƙƙin yara a nan Niger wanda yake ƙarhi yake ba mu mamaki ana ta yi ana ta aiki bai ci gaba shine wannan na armin gaugawa. Kin san ku armin yan ima yara 'yan mata gaugawar arme yana da matsala da yawa. Tunda an diba bin ma ci gaba ƙasar mu in aka diba sai a ga ana kuntata ma yara 'yan mata da ake musu arme tun da wuri basu kosa ba kuma basu ilimanta ba kenan su ma yara ne kuma su zo su fara aihuwa yaran su ma basa samun tarbiyyar kirki da haka nan ƙasa bata cin gaba.
To wannan dai ba shi bane karo na farko da kuke ba da irin wannan horo wa 'yan jarida. Ana iya cewa matsalar duk irin kokarin da ake yi kamar matsalar tana nan dawowa ne take yi koko yaya.
An diba an gani ana ci gaba amma ci gaban da ake samu ba kamar wanda ake tamani ba ce. Shi yasa kin san kamar yanzu aka zo a duk kasashen duniya sai a diba wani kasashen duniya ya talauci. Talauci ba rashin kuɗi kaɗai ba ne. Talauci rashin ilimi ma talauci ne. To mu ku a Niger mun san yara sun yi kowa yawa. Yara wanda basu cika ba shekara 15 sun yi kowa yawa. Kenan a cikin su kuma mata sun yi yawa. Kenan in ba a karanta su da 'yan mata ba mun kullun ƙasar mu za ta zama ita ce a baya. To shine kamata ku 'yan jarida ku ba da ƙarfi wajen wannan ku gano wata irin wayewar kai ya kamata ku ba mutane uwaye da manya gaba ɗaya don a tattali ƴan matan mu su karatu su ma su ilminta kuma ƙasar mu ta ci gaba.
Shi kuwa Lawali Cillo tare da Nana Hadiza wasu ƴan jarida ne da suke samun wannan horo sun nuna gamsuwar su inda suka ce wannan horo ya zo a daidai lokacin da suke buƙatar shi.
Kenan kinga a matsayin mu na masu watsa shirye-shirye a kafafe na yaɗa labarai kenan hanya ce da za ta taimaka mana mu samu wani gimshiki na hujjoji da shiga-shigan dokoki da rukunansu wanda abokan hulɗa suka yi tare da gwamnati don ƙara hulkar da mutane bisa shi wannan abu ya ake yin shi menene matakin da gwamnati ta ɗauka dangantar da irin illolin da suke tattare da shi waɗannan hanyoyi ne za su taimaka mu ƙwarai a cikin tafiyar aikin mu.
Saboda in muka duba a lokacin da ɗan jarida ya shiga bayyana abubuwan da suka tashi da sai koko abubuwan da ake cikin lokaci da su zai amfani da wannan lokaci na gaya musu abubuwan da ake ciki na rayuwa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
Ɗan jarida ana hagu shi waɗansu ana kashe su kadiri niyyarsa har ban ba kai tsoro na aje mai haba ku ɗan jaridu maza mata
to an gaishe ki Tamar Abari. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirin mu na gaba.
Demokradiya a yau.
There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth. The landlords are crying. Tenants are lamenting. Ndi wono ne bendi binono ne ti.
Muryar Reverend Father Mbaka kan bazuwar yunwa a Nigeria. Jama'a masu tsaron assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Batun tsaro ya inganta kwarai a Nigeria a ra'ayin wasu masu fashin baki. Kusan yanzu babu abin da zaka ji a bakin ƴan ƙasar sai zancen yadda yunwa take galabaita su. Waɗanda suke kusa da gwamnati za su ce maka akwai abinci ko ina cikin ƙasar, matsalar ita ce ta rashin kuɗi. Gaskiyar magana, jama'a suna fama da ƙuncin rayuwa ko da ma menene dalili kamar yadda rahotanni ke nunawa. Ga shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Hunger is in the atmosphere. There is hunger everywhere. The landlords are crying. Tenants are lamenting. Ndi wono ne bendi binono ne ti.
Akwai yunwa ko ta ina? Ga talauci jama'a na fama da shi. Masu gidajen haya na kuka. ƴan haya su ma na kuka. Haka na masu sayar da kayayyaki na kuka, su ma masu saya na wannan kuka. Kai akwai yunwa da wahala ko ta ina? Yanzu haka ma akwai ɗalibai ƴan makaranta da aka kora daga makaranta. Ba sa iya zuwa domin babu kuɗin makaranta. Kuɗin makaranta ya tashin goron zabi, kai wahala ta yawa a ƙasa. Kamfanoni da dama sun rufe, tattalin arziki na ƙara tsananta. Ya kamata fa a kula domin wahala ta yawa.
Many students are being rusticated out of the school because they can't pay for school fees.
To sai dai kuma Pastor Mbaka na mako ganin cewa
the country is being robbed. There are enemies of this country who swore that things will never be well. Their duty is to destroy.
Ina aka lura da abubuwan da ke faruwa a yanzu, Najeriya fana cikin halin da ke kama da fashi da makami. Akwai makiya wannan kasar wanda su rantsa da cewa lamura fa ba za su fi daidai ba. Burin su ma shine su tarwatsa ƙasa da kuma lalata manufar shugabannin mu na farko. Kullun kokari suke su ga lamura sun dabuce domin su ci gaba da sace dukiyar ƙasa. Mu kuma mu ci gaba da zama matalauta domin yayin da shugaban ƙasa ke wannan kokari na yake da cin hanci da rashawa. Wasu ma yanzu na addu'a kada a ci nasara. Na san wasu za su ce Pastor Mbaka ya so maka tobararsa da ya saba na cikar gwamnati. To ba haka bane. Ita gaskiya fa dole ne a faɗe ta. Ni aiki na shine in faɗa wa shugabanni gaskiya.
As the president is fighting corruption, some of us are praying that he will equally fight. Yesterday, some people were saying that Mbaka started preaching against whatever. The issue is Mbaka is speaking as the spirit prompts him. There is hunger everywhere. My job is to tell our leaders the truth.
To koya mana zatta ma ke kallon irin waɗannan kalamai na sarakuna da kuma shugabannin da suka soma a yanzu. Dr. Amuka Captain Namala, malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola.
Jan baya da tattalin arzikin kasan nan. Ya kai, kowa ya sani, kowa yana gani.
Mun tuntubi masanin kimiyyar siyasa malami a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Said Ahmed Dukawa don jin tasirin magagganu irin su Mbaka da kuma sarakunan gargajiya kan wannan lamari.
da farko dai shi Reverend Mbaka abin da ya kamata a fara tunawa a kansa shine ba raiwar haka lokacin ana neman duk wata murya da za ta yi amo ta kado kan talakawa a za a dunkule a samar da canji daga tsaka mai wuyar da Najeriya ta shiga ciki yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bada wannan murya ne amo kuma mutane da yawa suka ɗauka aka sami biyan buƙatar da ake nema don haka shi a karan kansa yana da haƙƙi na idan ya fahimci wani abu ba daidai ba a gwamnati to ya fito ya faɗa idan ya yi shiru shi ne za a yi mamaki amma faɗarsa ita ce abin da za a san cewar ya daidai ne sannan abu na biyu ita gwamnatin demokaradiyya babban abin da ibambanta ta da sauran salo na mulki shi ne damar da 'yan ƙasa suke da ita na su faɗa albarkacin bakinsu game da yadda ake tafi da mulki a kansu to a wannan bigiran ma Reverend Bakan nan yana da haƙƙi da 'yanci na ya faɗi fahimtarsa sannan abu na uku wanda watakil shi ya fi kowanne muhimmanci shi ne kowace gwamnati a duniya ko ta demokaradiyya kowace ba ta demokaradiyya ba tana buƙatar waɗanda za su dinga gaya mata gaskiya kuma ya ɗacinta to waɗannan idan sun faɗi magana yana ce abin da ake sa rai ya taimaka wa gwamnati ta gane bambanci tsakanin sukan 'yan hamayya da kuma sukan gyara kayanka ta gane sannan ta gano inda ta kuskure da nufin ta gyara sannan ta gano wani haske wanda ita ba ta hango shi ba bai zo mata ba a haska mata sannan kuma yana taimakawa talakawa su daɗa haƙuri da gwamnati duk da cewar mafiya yawan lokaci mutanen gwamnati suna ɗauka idan manya irinsu suka yi magana suna tunzura talakawa ne amma in binciken ilimi abin da ya nuna bayaninsu ko da suka suka yi shi yana haƙurƙurtar da talakawa ne domin talakawa za su ji cewar ga waɗansu manyan mutane sun damu da halin da suke ciki don haka akwai fatan ayu yanzu dai gwamnati ta ji za ta saurara sai su tsaya su gani to idan gwamnati gyara take nema to sai kaga ta yi maza ta nemar da gyaran a ɗan gajeren lokaci gwargwadon iko
to
shikenan sai tafiya ta yi kyau
Dr. Dukawa ban sani ba shin a ganin ku ita wannan gwamnati tana saurare domin kamar yadda nace ma cikin watan azumi mutane kamar sarkin musulmi kamar Sheikh Dahir Bauchi gwamnan Sokoto da dai mutane da dama sun fito sun yi magana kan bukatar gwamnati ta wannan rufe kan iyaka da ta yi yana ɗaya daga cikin dalilai da ke ƙara janyo matsalar karancin abinci ko kuma yunwa a ƙasa ta bude kan iyakokin nan zuwa yanzu dai da muke magana ba mu da labari ko gwamnati ta amsa wannan kira
alamun cewar ana ji din a ɗauka aikin da shi shi ya janyo wasu ƙari suke daɗa fitowa kamar irin shi Reverend Mbakan irin su sarkin Kano da makamantansu kuma duk wanda yake karanta jarida zai ga waɗanda da suka taka rawa mai yawa wajen sukan waccan gwamnatin da ƙoƙarin saita mutane a dawo a goyi bayan a samar da canji da ɗaya da biyu suna ta daɗa yin suka suna ta nuna domin sun gaji da bi a hankali ta nuna cewar a faɗau mataki a ɗau mataki a ɗau mataki amma daga dukkan alamu ko dai an yi kunnen uwar shegu ko kuma a'a akwai waɗanda aka fi girmamawa wajen ba da shawarar wanda ra'ayinsu ne kawai sun ba su ne suka faɗa ba kuma an kasa gane su kuma yanzu suna ta kira akan a bi wasu matakan bayan wannan amma har yanzu babu alama don haka wajibi ne a ci gaba da jan hankalin gwamnati a kan cewar bayan ƙwararrun da take da su a cikin gwamnati wanda suke ba ta shawara to in an hango matsala an ba da shawara to a daɗa faɗaɗa da'irar ƙwararrun a kawo waɗanda suke ganin saɓanin haka ɗin nan cikin shawara domin a zauna a tantance ina mafita take to shi ne zai sa a gyara kuskure amma ba haka ba za a ita da bankwalo
misali kalaman da ita shugaban kasa yake ba da haƙuri cewa a yi haƙuri sauƙi na zuwa ɗin nan a ɗan yi haƙuri wannan cewa a yi haƙurin ya wadatar
babu shakka bada hakuri kadai ba zai wadatar ba, sai an bi shi da wani bayanin da kuma wasu matakan. Alal misali, in aka ce mutane ku yi hakuri, abinda muke kokarin yi shine kaza da kaza, wanda shi kuma ba zai fara bada sakamako ba sai nan da wata kaza, ko sai nan da mako kaza, ko sai nan ma da shekara kaza. Ana ganin abin zai shekara ɗaya ko biyu, nan da shekara biyu ake so kaza zai faru, saboda kaza a wata kaza, kaza kuma a wata kaza, kaza a wata kaza, shi zai kai mu wannan shekarun. Dan haka in aka hakura sakamakon da ake so za a samu kaza ne. In dala ce misali a ce kaza ake so za ta dawo, in abinci ne misali a ce kaza ake so zai dawo, kuma ga inda ga yadda abin yake. Shine su kuma talakawa wajibi ne su girmama waɗannan manyan mutanen da suke gaya wa gwamnati gaskiya, kuma su zamana wato inda za a taɓa musu wani wanda yake kare musu haƙƙinsu, to su tashi tsaye su ce ba su yarda ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Abdulaziz da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata, in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kungiyar LSRP mai rajin wanzar da zaman lafiya a Najeriya da ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Burtaniya DFID ita ce ta shirya taron ga manyan 'yan jarida a Kano, musamman ma shugabannin kafofin labarai. Malam Aminu Abubakar Duval shi ne babban jami'in kungiyar Ashiyar Arewa maso yammacin Najeriya.
Mun shirya taron nan don mu dan inganta yadda su gidajen radio da duk dai kafafen yaɗa labarai su dan inganta yadda suke aiki, don shi musamman alaka da ake samu da rashin iya aiki da yadda zai iya kawo tashin hankali a wajen al'umma.
Alhaji Umar Sa'idu Tijinwada guda cikin manyan jami'an ba da shawarwari kan aikace-aikacen hulɗa da kafofin labarai a hukumar ta DFID ya gabatar da makala kan dabarun ba da rahotanni a yayin tarzoma da yaƙe-yaƙe.
Ka san ba ma Najeriya ka ba, duniya tana fuskantar wani mawuyacin hali na yaƙe-yaƙe da annoba.
To madalla, domin jin cikakken wannan rahoton a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump zai gara da shugaban kasar Mexico Enrique Pena Nieto yau Laraba kafin jawabin da zai gabatar, inda zai bayyana tsare-tsarensa na shige da fice. Donald Trump ya yi ta nana ta niyyarsa ta gina ganuwa kan iyakar Amurka da Mexico, kuma gwamnatin Mexico ce za ta biya kuɗin ginin. Nieto yana cikin jami'an ƙasar Mexico ɗin da suka ce hakan ba ta sabuwa. Ofishin Nieto ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa shugaban ƙasar Mexico ya gayyaci Trump da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton domin tattauna dangantaka tsakanin ƙasashen da ke makwabtaka da juna. Babu wani bayani daga ofishin yaƙin neman zaɓen Clinton akan ko ta karɓi goron gayyatar ko kuwa babu. Trump zai bayyana shirinsa na shige da fice ne gobe, wato yau, a jihar Arizona da ke kan iyaka a kudu maso yammacin Amurka, inda aka shafe shekara da shekaru ana fama da kurarar bakin haure. Siyasa da kuma albarkatun man fetur sun durkusa da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka ta kudu da kuma Najeriya, yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar komaɗar tattalin arziki. Yau Laraba, Najeriya, ƙasar da tafi kowace arzikin man fetur a nahiyar, za ta fitar da rahotonta na kwata-kwata da mai yiwuwa zai tabbatar da fadawar ƙasar ko maɗa tattalin arziki, yayin da Afirka ta kudu, ƙasar da tafi kowace tsari da zaunannen tattalin arziki ke fuskantar koma baya, inda tattalin arzikin ƙasar ya faɗi da kashi 1.2 cikin 100 a kwatar farko, yayin da yawan al'umma ƙasar ke ƙara haɓaka fiye da tattalin arzikin ƙasar. Ana kuma kyautata zaton gwamnatin ƙasar za ta fitar da nata rahoton kwata ta biyu mako mai zuwa.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga baban gida Ahmed Babuwa, shi da Musa Ibrahim Rogo, dukkansu ma'aikata a gidan gwamnatin jihar Niger. Yanzu Amadu kuwa da kowa nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, da Chubahiro Diodone da ya ba da umarni, sai injiniyan Monique, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shiri.